farka yazo ya iya samun ainihin damar shiga wannan kofar. Amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada maganin da yake in kazo kullu kuma matukar kayin shi shikenan. Maganin kuma yana tare da kowa. Sai dai matsalar kal isi fil bayda'i yaqtulu hazama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu. Abin kamar ainihin wato wani mawaki ne da yake buga misali. Yace raƙumi ne yake dauke da kayan ruwa a bayan shi yana tafiya a sahara amma kishi zai kashe shi. Allah ya bamu alherin da yake zamu iya maganin duk wani sheɗanin mutum da aljan amma kuma ya lal asab ba ma amfani da su shi yasa suke wahalshe mu. Allah ya shiryar da mu. Wannan kenan dangane da rikida da sukan yi su ainihin wato zama mutum. Sannan aljani yakan rikida ya zama raƙumi. Kamar yadda yake rikida ya zama ainihin jaki ko saniya ko kare ko kyanwa ko tsaka ko wata halitta makamancin haka. Aljani yake rikida ma ya zama fara. Akwai wani aljanin da ya gaya mana cewa don yana daga cikin abubuwan da zamu tattauna dalilan da yakan sa aljani ya shiga jikin mutum. Akwai inda aljani kawai zai ganka ne yana sha'awar ya rinka wasa da kai kamar yadda ka san yaro zai ga fara yana sha'awar ya wasa da ita. To haka akwai nau'in aljanin da zai ga mutum ya ga kawai yana sha'awar ya rinka wasa da shi ne kamar yadda ake daurawa kura ainihin igiya a kwankwaso ana wasa da ita. To wannan aljani yake cewa in suka ga yaro suna son kawai su fitine shi su rinka wasa da shi sai su rikida sai su zama fara sun san yaro da fara da ya carab ya je zai kama su kuma sai su shige mishi. Ina fatan mun fahimci wannan. To sannan kamar yadda na faɗi din nan aljani yakan rikide ya zama waɗannan abubuwa. Akwai aljanin da ya taɓa ba mu labarin cewa ya taɓa rikida ya zama sa a can wajen garin Kabo. Ya zama ƙosasshen sa ya rinka yawo a cikin gari. Ya ce sai mutane su zo sai su ce oh mai wannan sa ya yi asara in bai ga san ba. Ya ce ina jin su. Ya ce idan ya je ya ga shanu. Bafulatani na kiwon shanu sai ya kauya ba shi guri. Ya ce saboda idan ya sadu da wannan saniya ba za ta haihu ba ya ce kaga na cutar da shi kenan sai na ce eh. Ya ce sai kauce sai ba shi guri. Ya ce haka ne ta yawo na Allah bai dora wani masifa ya taɓa ni ba balle in cuce shi. Har na rikida na koma yadda nake. Wannan ma mun ɗauka a kasar jama'a da yawa sun samu. Asalin wannan aljani kirista ne amma ya musulunta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Don cikinsu kamar yadda za mu zo mu magana akan karkasuwa addinansu akwai waɗanda suke kiristoci ne. Akwai wanda yake aljani kirista ya shiga jikin shi sai ya kallafa mai sa cross. Matukar ba sai mafarki sai ainihin ya ga an ce ya ɗaura cross. Yana ɗaura cross duk larurar da ke damun shi sai ta warke. Da ya cire cross ɗin nan larurar sai ta dawo mishi. Za ka kawai sai na fahimci aljanin da ke tare da shi kirista ne. Ana fara mishi karatu sai aka samu ashe kirista ɗin ne kuwa. Allah ya kiyaye. Sannan wannan aljanin da ya ce ya taɓa zama sa ɗin ne ya gaya min ya ce ya taɓa rikida ya zama kare. Yana tafiya yana gudu sai wani yaro ya ce ga kare ga kare. Yara suka bi shi amma ba su yi mishi komai ba ya ce to sai ya ji haushi. Sai ya je sai ya sa wannan yaro azababban ciwon kai. Ya ce amma yaran sauran bai taɓa su ba. Shi ko wani yaro sai ya sa mai ciwon kai. Yace sai raɓe gefe guda. Yace aka zo aka taro aka yi ta jike-jike aka yi ta hayaki yace ana cewa halaka yi gamo halaka yi gamo. Yace nan dai na dan gama wahal da shi na tafi na bashi wuri. Haka za ka yi mamaki za mu zo mu yi bayani dangane da adawar da ke tsakanin mu mutane da su ainihin aljanu. Za ka ga irin cutarwar da suke mana abin duk da baka tsammanin aljani zai iya maka wallahi. Amma duk gaba ɗaya abin da muke so mutane su fahimta aljani zai iya waɗannan abubuwa ne da izinin Allah. Allah ya shiryar da mu. Sannan aljani yakan rikida ainihin ya zama tsaka kamar yadda muka fara bayani a makon da ya wuce. Shi yasa makon da ya wuce mun dan fara bayani dangane da al'amarin kasancewa ya rikida ya zama tsaka muka dan fara tattaunawa ba mu ce komai akan wannan matsala ba yanzu ne muka zo gabar da za mu yi magana akai. Amma kafin sannan sai in jawo hankalin mutane game da rikidar da aljani yake zama ainihin kare da kuma mage. Wani aljani yana gaya mana ya ce a gaya wa mutane su yi hankali da bakar mage da bakin kare. Kaga wannan yana gasgata magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bakin kare shedani ne. To sannan bakar ainihin kyanwa sai ainihin yi hankali da ita. bakar kyanwa galiban in kaga bakar kyanwa to aljani ne yake rikide ainihin zama bakar kyanwa amma ba dukkanin ta ba amma galiban in sun rikida sukan ainihin zama baka din Allah ya kiyaye to dangane da tsaka aljani yake rikide zama tsaka in ka zo kashe shi in ka samu nasara akan kashe shi to shine ainihin bayanin da muka fare a makon da ya wuce wani bawan Allah yazo ya same ni yace ainihin wannan kasar da muke hadawa na marasa lafiya sai a bashi yana son ya saurara nace wannan kasar ya shafi wanda muka yi wa karatu ne mukan ba amma shi ya matsa cewa yana so ashe shi yana tare da aljani bai sani ba da ya karbo wannan kasar da ya sa wannan kasar yana sawa sai ya ji gaba ɗayan jikin shi ya canza babu dadi yana kwanciya bacci sai ga wani mutum ya zo ya ce mishi kada ya sake sa wannan kasar din da ya tashi shi kuma sai ya sa wannan kasar da ya sa wannan kasar ya ji wannan kasar ya saurare shi ya tashi ya fita sallah asuba ya je sallah asuba shi kadai a masallaci ya makara sai wannan ainihin aljani sai ya buge shi a wannan wuri ya gama bashi wahala sannan sai ya sake shi shine da ya zo ya gaya mana muka yi mishi karatu da muka yi karatu sai aka samu aljanin kalmar da ya fara faɗe kenan ya ce tsaka tsaka na ce ya aka ya ce tsaka ya rikida ya zama ya zo wucewa ne ta bayan ɗakin shi sai ya ji wannan yaro yana karatun alƙur'ani ya ce karatun yana ƙona shi amma yana jin daɗin sautin yaron saboda shi kafiri ne shi ba ma guje ne wannan aljanna ya ce sai ya rikida sai ya zama tsaka sai ya zo sai ya tsaya a bangon ɗakin yana saurare sai matar yaron sai ta ce mishi ga tsaka yaron ya ce ba ni son kashe-kashen tsakan nan ya ce ga dai tsaka ka tashi ka kashe yana tashi ya buge wannan tsaka ashe ba tsaka ba ce ta faɗo ya yi iya dukan da zai yi amma tsaka ba ta mutu ba ya je gurza kanta a ƙasa ya yi duk iya wahalar da zai amma ba ta mutu ba ya dai samu dama akan ya gutsar bindin wannan tsaka ya je ya jefar da wannan tsaka ya shiga man ɗaki sai kuma sai ga tsakar wannan tsakar da zai ganta kuma ta dawo mishi a jikin bango haka to yace sai abin ya fara firgita shi to haka ya zauna sai ya ji ƙaiƙayi ya faru a gaban shi haka gaban shi gaba ɗaya yana ƙaiƙayi iya yadda zai wajen magani ya yi amma bai samu sauƙi a kai matar shi kuma gaba ɗayan jikinta ita ma ƙaiƙayi koyaushe soshe-soshe to amma sun daure sun kasa ainihin zuwa su yi wani bayani akan wannan matsala saboda tunaninka ba zai iya zuwar maka a nan in ba yanzu da abubuwa suke faruwa mutane suke jin su ba wani abin baya faruwa kai tunanin cewa aljani din ne to a wannan lokacin shine wannan aljani ya ce ya rikida ya zama mishi kadangare ya zo daki wata ran ya firgita shi sai ya bata ya nemi wannan kadangare ya rasa to haka ya zauna ainihin yana ainihin wahalshe shi yana kuma firgita shi da aka zo aka yi mishi karatu din shine yake yin waɗannan bayanai din to ash-shahid anan shine ga wannan aljani ya rikida ya zama tsaka ashe aljanu suna rikida su zama tsaka to ga kuma shari'ar musulunci ta zo karara ta nuna mana mu kashe tsaka to shine wani ya fara aiko da tambaya makon da ya gabata mun amsa wannan tambaya a gurguje amma a takaice ga bayani game da tsaka tsaka annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da al-bukhari da muslim suka fitar daga abu huraira annabi ya yi umarni da cewa idan an ga tsaka a kashe ta kashe ta din nan yana da lada mai yawa musamman a duka na fari annabi ya ce za a rubuta a mutum lada 100 ƙarin dukan da za ka yi mata kana ƙara rage ladan ka ne saboda haka ka samu makashi wanda yake duka ɗaya zai kashe ta sai ka ainihin buge ta sai ta mutu ladan ka cikakke ya tabbata annabi ya kawo dalilin da ya sa Allah ya ainihin shar'anta a kashe ta da cewa lokacin da kafirai suka saka annabi Ibrahim a wuta dukkanin dabbobi suna kai gudunmawa akan wannan wuta ta mutu amma ita tsaka tana hurawa da ainihin bakinta don wutar ainihin ta ƙara ruruwa saboda kamar yadda zan zo in yi bayani numfashinta yana da dafi a ciki to ya ce dalilin da ya sa za a kashe ta kenan to wannan shari'a kenan da ta zo ta umarni da cewa a kashe ta idan ka ɗauki littafin al-hayawan na al-imam al-jahiz da kuma littafin hayatul hayawan al-kubra waɗannan littattafai sun bayyana ɗabi'u da kuma ainihin munanan halaye na tsaka, ga su zan taƙaita bayani a kansu. Tsaka muguwa ce, da numfashinta da ruwan jikinta akwai dafi a ciki, kuma a cikin tunaninta akwai mugunta. Idan tsaka ta zo ta samu garin gishiri ko sukari ko gari na dawa ko wani abu wanda yake gari wanda ake amfani da shi, za ta yi birgima a jikin shi. Idan ta yi birgima kana ci, sai kuturta ta kama ka, sai dai Allah ya tsare ka. Wannan daga illar ta kenan. Idan tsaka ta zo ta same ka kana bacci, za ta iya hura idan ka, za ka iya makancewa daga haka. A halin idan naka yana rufe, amma za ta hura shi zai makance daga haka. Ina fatan mun fahimci wannan. Wannan kaɗan kenan cikin ainihin illolin tsaka, banda kuma wanda yake inda za ta cije ka, shi ma da za ta samu dama a kan cizonka za ta iya zuba maka cuta ta kuturta. To kaga, ko don waccan ainihin ƙeta da ta rinƙa wa annabin Allah, da kuma irin wannan ainihin mugun tunani nata, da kuma irin dafin da take tare da shi, ya cancanta da ya sa duk inda ka ganta ka kashe ta. To amma haɗarin shi ne kar ka ji tsoron kuma ko aljani ne ya rikide ya zama tsaka. Ka barta, ka bar sharri, ka ƙyale ta, ta zama bala'i. Da wanne za ka ji? Shi ne sai malamai na Ahlus Sunna wal Jama'a suka kawo mafita game da al'amarinta. Haka ce, duk sanda ka ga tsaka za ka kashe ta, sai ka ainihin yi bismillah, sai ka kai mata duka. Idan wannan tsaka ta kasance tsaka ce, Allah ya baka iko akan ka kashe ta, shikenan ka kashe ta. Idan ba tsaka ba ce, aljani ne ya rikide ya zama tsaka, ɗayan abu biyu zai faru. Ko dai Allah ya baka ikon ka kashe shi a yana tsaka ɗin, shikenan in ka kashe shi a haka. In ka yi bismillah, ka samu dama akan ka kashe shi, idan da wani ɗan uwan shi aljani a wurin sai ya gudu ya baka guri, shikenan. Idan ko ka kai mishi duka, Allah ya baka ikon ka kashe shi amma baka yi bismillah ba, ya zama da wani ɗan uwan shi aljani a wurin sai ya make ka. Sai a kasa gane waye farkon mutuwa, kai ko tsakar. Wannan ya faru ga ainihin wani saurayi sahabi wanda yake mun fara tattauna magana akan shi, kuma zamu zo mu tattauna insha Allahu ta'ala. Ko kuma in ya kasance wannan tsaka aljanni ce, in ka kai ainihin dukan kai bismillah, sai kaga ainihin ka doki bango ko kuma ka doki kasa, shikenan ya tashi ya baka wuri, kuma Allah ba zai bashi iko akan ya cutar da kai ba insha Allah. Wannan a takaitan takaitawa abin da ya shafi bayani kenan dangane da al'amarin da ya shafi ainihin ita tsaka musamman. Allah ya kiyaye. To sa'annan aljani yakan rikida ya ainihin zama maciji, don daga cikin su ma akwai waɗanda yake aljanu ne amma asali Allah ya halicce su ne akan ainihin halitta ta macizai. To amma kuma akwai nau'in macizai waɗanda shari'ar musulunci ta wajabta cewa a kashe su, akwai kuma waɗanda ainihin shari'ar musulunci ta ba da umarni akan cewa in an gan su a cikin gida a nemi ainihin yin magana da su. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta, idan ka ga maciji a gidanka a rana ta farko, ba gudu za ka yi ba, don gudun ba zai maka amfani ba. Daurewa za ka yi sai ka tsaya ka ce mishi, in dai kai munini ne, ina gama ka da Allah da ka fita ka bar wannan gida, don kana firgita ne. Shi kenan abin da za ka faɗi, sai ka ba shi wuri sai ka tafi. Wanda sai ka ga daga nan ya yi kwana ya tafi ya ba ka guri, shi kenan. In ka sake ganin shi rana ta biyu, sai ka sake mishi haka. In ka sake ganin shi rana ta uku, shi ne sai shari'a ta baka izini da sai ka kashe shi. Idan ya kasance aljani ne mugu, in ka zo kashe shi ka ambaci sunan Allah, Allah zai baka nasara akan shi, in Allah ya so ba abin da zai faru. In kuma ya kasance dama ba aljani ba ne, maciji ne, duk wancan gargaɗin da kake mishi bai ji ba, shi yasa yake ta kai da komowa a gida. Don haka dan ka kashe shi babu abin da zai faru. To macijin da ka gani a cikin gida kenan shari'a ta shar'anta maka da cewa za ka ainihin wato a nemi da ya bar maka gida har gani uku, gani na biyu, a na uku sai ka kashe shi. amma akwai nau'in macijin da annabi ya ainihin shar'anta ya wajabta kai tsaye da an gan shi ko a gida ko a waje a kashe shi kai tsaye ba tare da neman izini ba tare da an bashi izinin ya fita ba wannan ainihin nau'i na maciji shine ainihin wanda zaka gan shi kore yana rikida yana zama ruwan kasa sannan bayan shi haka da wasu layi guda biyu galiban zaka gan shi gajere ne to annabi ya shar'anta wannan an gan shi kai tsaye a kashe shi shar'antawa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da cewa in an ganshi a kashe shi saboda ainihin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana ainihin zubawa da mace ciki ta kun dan saurara mana wannan maciji idan ya ga mace mai ciki yakan ainihin fesa mata dafi sai cikin ya zube haka kuma idan yayi busa a idan mutum yakan tsiyayewa da mutum ido to shi yasa sai annabi ya shar'anta wannan an ganshi a kashe shi kai tsaye a gida ka ganshi ko a waje ka ganshi idan a gida ne ba tare da sai ka ainihin nemi cewa da ya fice ba to amma macizan da ake gani a waje waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta cewa ta ainihin a kashe su dalili ya zo a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wanda Ibn Mas'ud yake cewa suna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga ainihin maciji sai ba su umarni akan cewa su kashe shi sahabbai suka bi shi da gudu ya shiga nan ya fita nan suna bin shi sai ya je ya samu wani rami ya shiga sai Annabi ya ce ku kyale shi Allah ya tsare shi daga sharrin ku ko kuma Allah ya tsare ku daga sharrin shi shikenan kowa ya sha kenan shi ya gudu kuma kuma ku yi ta kanku sallallahu alaihi wa sallam to wannan a takaice kenan dangane da al'amarin da ya shafi shi maciji kamar yadda ainihin na fara fade cewa yana daga cikin sababin da aisa annabi ya shar'anta in an ga maciji a gida a nemi da ya fita ainihin a bashi umarni so uku shine hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito a cikin sahih Muslim a lokacin da ake yakin Ahzab wani saurayi zai tafi gida annabi ya ce mishi ka je ka dubo ainihin amaryar ka mana da rana tsaka ne ya sa kai zai tafi sai annabi ya ce tunda muna yaki da makiya ka dauki makami ka tafi da shi to ya tafi yana zuwa sai ga ainihin amarya a kofar gida ya zare takobi zai sare ta sai tace saurara ka shiga kaga abin da ya koro ni yana shiga sai ga maciji ya taru ya fasa kai a tsakar daki yasa ainihin takobi ya sare shi Abu Sa'id mai riwaya yace ba mu san wanda ya riga mutuwa ba tsakanin macijin da wannan saurayi to shi yasa annabi ya ainihin hana gaggawar kashe maciji in ka ganshi a cikin gida yace Madina din nan akwai wasu ainihin aljanu sun zo sun musulunta kuma suna rikida suna zama kaza suna zama kaza dan haka ku rinka ainihin wato neman izinin su tukuna kafin ku kashe su to wannan daga cikin surorin da shi ainihin su aljanu suka rikida kenan su zama don haka duk sanda kaga wani abu wanda shari'a ta umarce ka da a kashe idan zaka kashe sai ka ambaci sunan Allah to sai akai rashin sa'a wani lokacin mutane suna gafala a makon da ya gabata nake ga mana wani hadisi da annabi yake faɗi dangane da falalar zikir wani sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah shari'o'i na musulunci suna da yawa amma ina son ka ga mana abu mai sauƙin ne sai ma'aiki ya ce mishi la yazalu lisanuka raqban bi zikrillah kada ka sake harshenka ya ainihin wato bushe daga ambaton Allah idan ka je ka bi malamai a hankali yadda suke bayyana ainihin irin addu'o'i da zikirori da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga cewa wannan hadisi lallai zai tabbata ta hanyar duk abin da zaka yi sai ka ji an ce maka ga addu'ar da zaka yi to amma wani yazo zai kashe maciji sai zabga ashar shi azzalimi kai azzalimi shikenan ga wani azzalimin kuma aljannin kusa da kai kana kashe shi shi kuma wancan zai make ka saboda haka ba daidai bane ka zo zaka kashe tsaka ko zaka kashe maciji ko zaka kashe wata dabba da shari'a ta umarni da a kashe ka zo kana ainihin munanan kalmomi ko kuma kana nuna isarka Allah ba a nuna mishi isa sai ka ambaci sunan Allah sai kai wannan abu makon da ya wuce na gaya muku ainihin akwai matar da muka zo mune mata karatu aljanu suka zo suna magana a bakin ta sai suka ce dalilin shigar su jikin ta shine mahaifinta ya zazzaga musu hoda aka saboda sun rikida sun zama tururuwa sai bi ya zazzaga musu hoda aka shine su kuma duk sai suka bi suka nakasa gaba ɗayan family din gaba ɗayan ainihin zuriyar wannan mutum sun nakasa in ba su nakasa dan shi ba za su nakasa jika in ba su nakasa jika ba za su nakasa wani ɗana shi haka dai cikin rassan ƴaƴan shi ko jikokin shi babu wanda ba su nakasa ba a ran nan din an zo da mutum uku da ita wannan mata da ƴarta da kuma ɗan uwanta an zo da su dukkan su nakasassu ne to da aka zo ana karatun shine ainihin suka bayyana ainihin dalili to kaga irin wannan din ma an ka gani in suna cutar da kai zaka barbada musu hudar sai ka ambaci sunan Allah sai ka barbada in ya kasance aljannin ne ɗayan abu biyu ya faru ko dai su gudu su baka guri ko kuma Allah ya taimake ka ka barbada musu din kuma su mutu ba abin da zai same ka saboda ka ambaci sunan Allah Allah ya shiryar da mu sannan yana daga cikin abin da aljani yakan rikida ya zama aljani yakan rikida ya zama ainihin iska ya shiga jikin mutum zamu zo za a yi magana insha Allah ta'ala dangane da shiga da aljani yake yi a jikin mutum amma nan abin da muke kokarin kawowa shine magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam wato ran annabi yana da itikafi sai matar shi Safiya sai ta zo ainihin suka tattauna suka yi hira da suka gama hirar sai ta so zai rako ta za su fito ainihin wajen masallaci sai wasu mutane biyu cikin sahabbai suka zo wucewa da suka zo wucewa suka hangi annabi da mace sai kuma sai suka dan daga kafa sai suka yi sauri sai annabi ya marmaza sai ya kira su yace ku zo ku duba ku gani mata ta ce Safiya bint Huyayya suka ce ai ya manzon Allah ina ba mai zargi subhanallahi yace a'a inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shedan yana shiga jikin mutum yana yawo duk inda jini yake yawo in ya zama shedan yana yawo yana shiga jikin mutum yana ainihin ko ina shedan wanda yake shedan shi a cikin aljanu kangararru ne dan an ce aljani ya shiga jikin mutum ai wannan ya fi komai sauki shi yasa wani lokacin zai iya sakarwa ainihin da mace jini na nazif jini na istihaba jini ne ta zubar mata an samu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara 7 wannan jini yana zubar mata to wannan zubar jini da ainihin yakan faru akwai wanda yake na tabi'a ne wannan ainihin za a iya maganin shi ta hanyar ainihin hada zuma da kuma ainihin ciyawa ta kantsuwa a karanta wasu ayoyi a ciki shikenan ainihin sai a ba mace ta shafe wannan jini sai ya tsaya in ya kasance na tabi'a ne in ya kasance kuma na daga ainihin shedani ne wanda ya shiga jikinta yake zubar mata da wannan jini to sai an zo ainihin an yi mata karatun alkur'ani ko dai Allah ya taimake mu akan shi ya fita ko kuma ya yi magana a tattauna da shi ainihin a kore shi ya fita da izinin Allah saboda haka shedan yana iya shiga jikin mutum ya shiga cikin jinin shi ya shiga cikin bargon shi ya shiga cikin kwakwalwar shi shi yasa sai kaga cewa larurori sukan faru iri-iri wani sai kaga jikin shi ya shanye wani jikin ya shanye sai kuma ainihin wani lokaci sai ga yana ta kada yatsa haka ma'ana shedan ya shiga cikin bargon shi kenan ya je yana ta ainihin sarrafa bangaren da ke kada wannan ainihin hannu nashi sai ga yana ta kada hannun wani kaga yana ta dukan kanshi haka wani kaga yana ta ainihin buga kanshi da bango ko kaga yana tafiya yana ta buga kafar shi ko kaga yana ta girgiza kanshi abubuwa dai ga sunan waɗanda yake Allah kadai ya san iyakar su Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Anas Allah ya tsara mishi yarda amma duk da wannan ainihin kudura da iko da Allah ya basu wajen yin waɗannan abubuwa amma shedanu din ainihin wato Allah ya basu gazawa da rauni kuma ta wasu fannoni din duk da ainihin iko da Allah ya basu akan kere-kere da sauri da gaggawa wajen yin abubuwa akwai abubuwa da dama kuma wanda Allah ya nuna gazawar su akai inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna kaida shaytana kana da'ifa ma'ana kaidin shaytan ya kasance mai rauni ne duk irin ainihin makircin shi da yake yi da duk irin tasawurin su da suke yi duk wannan ainihin suna yi ne da izinin Allah amma in an hada karfin su da izinin da Allah yake ba su ma'anan ne sai a ainihin ga cewa al'amarin su yana da rauni yasa abinda ake so ya shiga cikin tunanin mutane shine da aljanu da shedanu din nan kai dan adam ka fi su daraja a wurin Allah saboda Allah yana cewa walaqad karramna bani isra'ila bani adama haqiqa mun girmama dan adam dan adam yana da daraja da ainihin sharafi da daukaka a bisa ainihin aljanna sannan kuma Allah ya hore maka makami shine alqur'ani wanda yake zaka iya ainihin sarrafa aljani in dukan shi ne kai in umarnin shi ne kai abinda kake so ka hane shi ka hane shi saboda haka ka fahimta da cewa shi aljani din nan bai isa ba kuma bai cancanta ba bai kuma kai ainihin darajar da kai mutum zaka rinka jin tsoron shi ba saboda tun a jahiliya maguzan jahiliya suna da al'ada ta jin tsoron ainihin aljanu saboda haka suka zo za su sauka a wani kwari da daddare sai su ainihin ce muna roƙon shugaban aljanun wannan kwari ya tsare mu daga makircin mabiyan shi shine Allah yake cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an samu wasu daga cikin ainihin mutane suna jin tsoron aljanu da shaytanu shi yasa suke tsara musu girman kai to shi yasa aljani da shaytani matukar kasan kai ne biyayya ne ga dokokin Allah karka sake ka ji tsoron shi shi yasa ainihin kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim yake bayani a cikin littafin Shazad al-Ma'ad yake aljanu din sun fi shiga mata da yara saboda mata in ta wajen addini ne suna da rauni in mata wajen dabi'a ce suna da rauni abu sa mazaje to da haka zaka samu kafin a samu ainihin aljani ya shiga jikin namiji biyu za a samu mace guda hudu tana tare da shi kuma saboda akwai rauni tare da su kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta wajen addini da kuma rauni na wajen dabi'a wannan kowa ya gani a surance dabi'ar da karfin jiki da karfin zuciya na mace ba kamar namiji yake ba to kuma shi aljani yakan dubi wane ne yafi mishi saukin shiga ko kuma saukin hawa sai ainihin je sai ya fitine shi Allah ya kiyaye to sa'annan kuma duk da irin wannan ainihin wato iko nasu na waɗannan tasawurat ba su da iko ba su da dama akan bayin Allah waɗanda ainihin suke da biyayya ga Allah sai dai in Allah ya nufi da su samu dama akan ainihin wani bawa daga cikin bayin Allah kamar yadda zamu zo mu bayani insha Allah daga cikin dalilan da yakan sa ainihin shaytani ko aljani ya shafi mutum ko ya shige shi akwai ainihin sabon Allah ma'ana kaucewa shari'ar Allah ko kuma ainihin rashin baiwa ainihin shari'ar Allah muhimmanci to amma akwai kuma sanda Allah zai nufi da ya jarabce ka ne sai ya sa ainihin shaytan ya shafe ka ko kuma ya sa maka wata cuta to ta wannan bangaren ne ya faru ga annabin Allah annabi ayyuba annabi ayyuba ba laifi yayi ba ba sabon Allah yayi ba amma Allah ya jarabce shi ne sai ya ba ainihin shaytani dama akan ya shafe shi shi yasa Allah yake cewa wazkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin wa adab katina ainihin bawan annabi ayyuba wanda ya kiraye Allah madaukakin sarki ya kiraye ubangijin shi yace ya Allah shaytan ya ainihin shafe ni ya sa min cuta da wahala yana azabtar da ni wannan na annabi ayyuba ya faru ne ta hanyar jarabawa ce Allah ya dora mishi ba dan yayi zunubi ba to bayan Allah nagari waɗanda suke da imani matukar imani babu yadda za a yi ainihin shaytani ko aljani ya samu ainihin iko a kansu sai dai in ta hanyar jarabawa kamar yadda muka yi bayani sannan shi yadda ka kasance da ƙarfin imaninka da biyayyarka ga Allah idan ka saki hanya ko da kaɗan ne a daidai wannan lokacin Allah zai iya ainihin ba da dama a kan shaytan ya samu iko a kanka ko kuma wani aljani ko makamancin haka shi yasa malamai na salaf suka ce sai ka ainihin duba ka gani kai musulmi wanda kake da kokarin kula da shari'a kai a hankali me yiwa kana da makiya waɗanda yake kullun suna nan suna harin ka da makirci da asiri to kai taka tsantsan akan diman tabbin shari'ar Allah saboda kada a samu wani lokaci ka dan kauce ka dan yayi daidai da lokacin da suke maka wannan kulumboto ko kuma asiri sai kama ka a lokacin sai a rinka mamaki yaya wani yana da bin shari'ar Allah kuma aka yi mishi asiri ya kama shi to zai iya faruwa haka ta hanyar jarabawa din ko kuma ta hanyar an samu wani lokaci ka kauce a daidai wannan lokaci da ka kauce kuma makiyan naka yayi daidai da su ne maka wannan ainihin asiri sai kama ka Allah ya kiyaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki yana tare da alƙali wanda yake mu'mini ne matukar bai kauce daga hanya ba amma yana kaucewa daga hanya sai ainihin sheidan sai rungume shi shikenan sai ya ci gaba da batar da shi sannan a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin wani malami wanda shi da kanshi Allah ya tabbatar da cewa wannan malami ne Allah ya ce watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka karanta musu ko ka ba su labarin wanda muka bashi ayoyin mu Allah da kanshi ya tabbatar da cewa ya bashi ilimi amma sai ya fita ya tidda kanshi daga ainihin waɗannan ayoyi na Allah ma'ana baya aiki da su fa atba'ahu ash-shaytanu sai shaytan ya bi shi kenan sai batar da shi fa kana min al-ghawin ashe duk iliminka da tsoran Allahrka da bin shari'arka lokacin da kuma ka kauce sai ainihin shaytan sai ya samu ainihin nasara akan ka amma tare da haka kuma in ka tsaya akan bin shari'a akan samu ainihin shaytan ma in ya ganka ya gudu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wata rana ana zaune a wani majalisi haka sai sayyidina Umar sai ya tinkaro sai wasu mutane duk sai suka kauce suka gudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shaydanin mutane da aljanu suna gudu in suka ga sayyidina Umar kamar yadda waɗannan suka dare suka gudu haka aljanu ma shaydanu da suka ga Umar sai suka gudu saboda ƙarfin imani na sayyidina Umar annabi ya ce idan Umar ya kama hanya yana bi shaydan ya bi wannan hanya sai ya koma tafi ƙarfin shi radiyallahu ta'ala an Umar to wannan kenan sa'annan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa bawan Allah mumini yana iya rinjaya ainihin shaydanin da yake tare da shi ya rinka jan shi yana sarrafa shi sai inda ya da shi kamar yadda kake jan raƙumanka a halin tafiya saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan cewa babu wani daga cikin ainihin mutane sai ya kasance yana da wani ainihin shaydani wanda aka wakilta dan ya batar da shi sahabbai suka ce har kai ya manzon Allah yake hanni sai dai Allah ya taimake ni akan nawa ina kuɗuta daga sharrin shi ko kuma ya musulunta dan haka baya umarni na sai da aikin alkhairi to sai da malaman aqida suka zo suka bincika shin ya halatta ka roki Allah Allah ya sa naka shaydanin ya musulunta al-sheikh Uthaymeen a cikin fatawa din shi cikin mujalladi na farko yace malamai sun tabbatar da cewa bai halatta ka roki Allah da cewa Allah ya shiryar maka da shi ba sai dai kai kai ta kokarin bin shari'a din in Allah ya taimake ka akan ainihin ya shiryar da shi shikenan amma kace a shiryar maka da shi kana ta addu'a ma'ana kaddara da Allah ya kaddara akan ka kamar kana son ta kauce kenan abinda malamin ya faɗi kenan wallahu a'lamu bis-sawab to wannan kenan sannan duk da ainihin ƙarfi da iko na su waɗannan ainihin aljanu da shaydanu da ake magana zuwa da mu'jiza abu ne wanda yake ya gagara gare su ma'ana kamar mu'jiza ta alqur'ani ko makamantan shi wannan abu ne wanda yake sun kafa ainihin kawo shi saboda Allah madaukakin sarki yana ainihin bayani a cikin alqur'ani yace wama tanazzalat bihi ash-shayatin وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون الله مدوكاكين سركي yace bai kamata ba zai yiwu a ce ainihin shaydanu ne suka saukar da shi wannan alqur'ani ba sai Allah yace kuma ma ba za su iya ba ash-shahid kenan ma'ana shaydanu ba za su iya saukar da ainihin alqur'ani ba ashe duk karfin nan nasu da dabarun nan nasu da iya kai da komowar su ba za su iya zuwa da wata mu'jiza wadda ake annabawa suke zuwa da ita ba don da za su iya zuwa da ita to yadda yake suke da buri na batar da mutane sai su ta zuwa da surori da abubuwa da annabawa suke zuwa da su don su samu su batar da mutane to sai Allah bai ba su iko akan wannan ba sannan Allah madaukakin sarki yana cewa kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ya ce ka gaya musu da cewa da za a ce aljanu da mutane mafi fasaha su haɗu akan su zo da ainihin irin wannan alqur'ani ba za su zo da irin shi ba ko da za su haɗu suna gudun mawa taimako a tsakaninsu ma'ana ba za su ainihin iya zuwa da wata mu'jiza ba wadda take kama da mu'jizar annabawa balle ma ainihin su zo da alqur'ani mai girma wanda yake ainihin dama shi wannan gagaraba dan duk wasu masu ainihin wato gasa ne Allah ya shiryar da mu to a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya mafarki ya gani, to ni ne ya gani, don shaitan baya surantuwa da surata ya zo ya bayyana. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi da sauran malamai. To menene wannan hadisi yake nufi? Wannan hadisi yana nufin duk sanda ne mafarki na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to shikenan sai in ba da labari na ga Annabi. Malamai sun yi fassara dangane da wannan hadisi. Kaje ka dauki sharhin wannan hadisi a cikin littafin Fathul Bari na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da kuma al-Hafiz al-Aini, suka ce abinda wannan hadisi yake nufi shine duk sanda kai mafarki da kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kaje ka samu malamai waɗanda su ne suka san siffa Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karanta littafan da suke bayani akan halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tirmidhi ya yi littafi Shama'il al-Muhammadiyya, Ibn Kathir shi ma ya yi littafai ne waɗanda suna suranta halitta Annabi sallallahu alaihi wasallama ne. In ka je wannan mafarkin da kai, sai a gwada a gani yayi daidai da yadda aka sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallama din, sai a ce eh yayi daidai da abinda aka sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai aka ga yayi daidai, sai a ce alhamdulillah. To menene Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo maka da shi? Me ya gaya maka a cikin mafarki din? In aka ga ya zo maka da wani abu ne wanda yake yana ƙara ƙarfafar ka akan abinda yake dama Annabi ya zo da shi ido biyu a fadake, sai a ce to wannan Annabi yana ƙara ƙarfafa maka wannan abu, gaskiya ne ka ci gaba da bin shi. In aka ga ya zo da wani abu wanda ya saba abinda Annabi ya karantar a tsakanin shekara 23 din nan, ido bi a fadake, sai a ce wannan ba Annabi bai bane kai gani, sai ainihin kai hankali. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka mafarki da kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai daga kai mafarkin kaga Annabi sai kace kaga Annabi ba. Ni ban taba ganin Annabi ba a lokacin da yake da rai, kai baka taba ganin shi ba. Shaitan zai iya shiga wata sura yazo ya ce maka shine Annabi, sai kuma ka yadda akan cewa shine Annabi tunda kai baka san Annabi din ba, ba sai ka yi. Wannan karshe ko malamin ka ce wannan magana kai tsaye da ainihin sahabbai ake maganar su, kuma waɗanda suka karanta sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka shaitan zai iya surantuwa da wata kama daban ya zo ya same ka kai da baka taba ganin Annabi ba, ya ce maka ainihin shine Annabi, ya kuma baka wani abu ainihin ka karba. Wannan ya zo a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 13. Ibn Taymiyyah ya ce a lokacin da Hallaji ya rasu, sai wani shaitani sai ya rikida, sai ya zo wa ainihin almajiran Hallaji da sura ta Hallaji din, da ya zo sai ainihin ya ce musu shi ne malaminsu ya yi wafati amma ya dawo. Sai almajirai suka yi ta murna, malam ya mutu ya dawo. To me ya zo da shi? Sai zo musu da wani littafi, sai ya ce wannan littafi gashi na zo muku daga wurin Ubangiji, duk abin da ke ciki ku yi aiki da shi. Ibn Taymiyyah ya ce sai wani almajiri cikin almajiran ainihin da suka gaji wannan ainihin wato littafi, sai ya kawo mishi sai ya duba. Ibn Taymiyyah ya ce ya saba ganin rubutun aljanu da shaidanu, yana gani sai ya ce wannan ainihin rubutu ne na aljanu, sannan duk abin da ke cikin wannan littafi gaba daya ya saba wa shari'ar da ta zo a cikin alqur'ani da hadisi. Ma'ana kaga ba Hallaji bane, amma ya rikida ya zo musu da ainihin sura ta Hallaji, ya zo musu da littafi, ya saba wa dokar Allah gaba daya, ya ce ainihin gashi su yi aiki da wannan. In sun yi aiki da wannan gaba daya, ba su yi aiki da shari'ar da Annabi ya zo da ita ba, kenan gaba daya sun lalata rayuwarsu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, haka Allah ya ce shaitan maki ne gare ku, kuma ku rike shi akan matsayin maki din. Allah ya shiryar da mu. To dan haka sai mutane sai su lura wajen mafarki game da Annabi sallallahu alaihi wasallama. A takaice ka ji abin da malamai suka ce, sai ka duba ka gani shin Annabi din ne ka gani a mafarki, to ka je ka binciki sifofin kuma me ya baka. In ba haka ba, ka rabu da abin da ka gani a mafarki, ka zo ka dauki abin da Annabi ya karantar ido da ido, baki da baki, sahabbai suna saurare, kuma malaman hadisi suka ruwaito. Wannan ya fi garanti kuma ya fi tsafta. Allah ya shiryar da mu. Sannan yana daga cikin abin da na faɗi a ɗazu cikin bayanai na farko-farkon wannan muhadara ta yau, cewa shaitani zai iya ainihin buɗe ƙofar ka ya shiga, ko kuma wani fantumoti naka ko makamancin haka. To amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk sanda za ku ainihin rufe kofa ko za ku rufe murfin wani abu ku ambaci sunan Allah, ya ce domin shaitani ko aljani baya iya buɗe kofa ko kuma wani abu da aka rufe da sunan Allah. Shi yasa duk sanda za ka rufe kofar ɗakinka ko kofar gidanka sai ka ce bismillah sai ka sa sakata, shikenan babu abin da zai same ka insha Allah. Idan ka zo kwanciya sai kai alwala, ka karanta suratul zumari, ka karanta suratul isra, in ba za ka samu dama ba sai ka karanta amanar rasulu zuwa ƙarshe, ko ka karanta ayatul kursi insha Allah a wannan dare, kuma ba za ka yi mafarki mummuna ba. Allah ya shiryar da mu. Wannan ainihin a takaice dangane da abin da ya shafi illoli da su ainihin shaidanu sukan ainihin iya yi kenan ga dan adam ta hanyar ainihin shiga gidan shi su yi mishi fata ko kuma wani abu makamancin haka. To sai magana ta gaba shine, shin wai aljanu da shaidanu suna mutuwa ko kuwa ba sa mutuwa? Wasu suna cewa aljanu ba sa mutuwa, haka shaidanu ma ba sa mutuwa, amma a ƙashin gaskiya wannan ra'ayi ne wanda yake ainihin an faɗe shi da ka ne kawai, ya saba wa nassin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa kullu man alaiha fan, duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa din nan za a waye gari a gaba bishi. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, sai ainihin zatin ubangijinka shi kadai zai wanzu. Saboda haka daga cikin waɗanda ke rayuwa a bayan ƙasa ɗin nan har da su aljanu da shaidanu, kuma Allah ya ce duk abin da ke bayan ƙasa ɗin nan za a waye gari babu shi, ya mutu kenan. Saboda haka wannan aya a zahirin umuminta tana tabbatar da cewa ashe ainihin shaidanu da aljanu suna mutuwa. Sannan kuma hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a, yake cewa أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت. النبي كان يا الله إنا روقانك دم بوايرك كتلين. الله كيني وندك كي لا يي باكد أبن أينهم واتو باب أبن بوتا واد جسكيا أبي ساتشا جنتا سيكي كأي باكد أبو كنتا ليا. يا الله كي كأيني وندك باكا متوا والجن والإنس يموتونا. Da aljanu da mutane suna mutuwa, ash-shahid kenan a cikin wannan hadisi, aljanu da mutane manzon Allah ya ce suna mutuwa. Amma dangane da gwargwadon ainihin shekarun da suke yi a duniya, Allah madaukakin sarki bai ba mu labarin ga iya ainihin shekarun da suke a duniya ba. Na'am, sai dai an samu alqur'ani ya tabbatar mana da cewa shaitan ya roƙi Allah da ya ba shi dama a kan cewa ya wanzu har zuwa lokacin da za a yi tashin alƙiyama. Allah ya ce ya je za a saurare shi har zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne ga Allah. To shi shaitan Allah ya nuna mana cewa Allah ya ainihin ba shi dama ta tsawon rai har zuwa wannan lokaci. Amma su sauran aljanu da shaidanu Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba su bayyana mana iya shekarun da sukan yi a duniya ba. To sai dai a zahiri aljanu suna rayuwa doguwar rayuwa fiye da ainihin rayuwa da ainihin mutane suke yi. Don akwai wani ainihin aljani da muke magana da shi, na tambaye shi cewa shekarar shi nawa, yace shekarar shi 1000. Nace wani matsayi yake da shi a cikin su aljanu, yace shi saurayi ne. Uwar shi fa, ai abun mamaki, wa in ta'ajab. Uwar shi ya ce shekarar ta 2000, uban shi kuma shekarar shi 6000. Wallahu ala kulli shay'in qadir, yace ainihin suna ainihin wani dutse ne, ya faɗa mini garin amma bani iya rike sunan garin, amma mun ɗauka a kasar a can ainihin plateau. Uban shi yana da shekara 6000, uwar shi tana da shekara 2000, shi kuma yana da shekara 1000. Ma'ana kaga tun kafin zuwan annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mahaifin shi kenan, amma ya musulunta shi mahaifin sunan shi Abubakar, shi ma ainihin ɗan sunan shi Abubakar. Wallahu ala kulli shay'in qadir. To daga cikin ayoyin da suke tabbata mana da cewa ainihin wato su aljanu da shaytanu suna mutuwa inda Allah yake cewa kullu nafsin da'iqatul maut, duk wani rai sai ya dantsani mutuwa. Kullu aqaida ta usul, idan ta taso suna wanda yake munakkar, to ta amma mai dukkan jinsin wannan ainihin abu da ake magana. Saboda haka da Allah yace kullu nafsin, ya kawo shi yace nafs, bai ce annafs ba, to ya nuna duk inda wani rai yake sai ya mutu. Kuma duk ran da yazo mutuwa sai ya ji dacin fitar wannan rai. Saboda haka har Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo mutuwa sai da ya ji babu dadi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Shi yasa alfaza zai yake cewa walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Da duniya tana dawama ga wani, ai kowa san wanda zai dawama, ba sai an faɗa ba ma ko. To alfaza zai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, Allah ya gafarta wa alfaza zai. To wannan kenan. Sa'annan an samu Khalid bin al-Walid, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi zuwa wurin gunkin Uzza, ya je ya kashe ainihin shaytani yadda ke wannan wuri. Ka san waɗannan gumaka nasu na jahiliya, kowane gunki ainihin akan samu wani aljani ya zo ya shiga cikin shi, shi zai rinka magana. Don me? Don waɗannan mushrike su ƙara ruɗuwa akan cewa waɗannan gumaka tabbas alloli ne. Shi yasa in zaka tafi kasuwanci zaka zo ka ainihin zuba musu hadaya, ka nemi fa'a. Ina fa'a take? Ta gabashin gari zaka fita ko ta yammaci? To shi yasa har a jahiliya Imru'ul Qais ko da yake shi iskancin shi ma ya kange shi daga bautar gunkin, gunkin ma baya bautawa shi. To amma ranar da aka kashe mahaifin shi, ka san ko ɗan iska yanzu in uwar shi ta mutu zai ga ya danyi nadama, zai ga ran nan za a gan shi da doguwar tasbaha da doguwar riga haka, saboda shi ma yana ga tunda ta cinye uwar shi, mai yiwuwa za ta cinye shi da wuri. To Imru'ul Qais ran nan sai ya koma kuma ga gumaka yana neman sa'a, zai je da kofansa. An kashe mahaifin shi da gaci ne, ya ɗora wa mutanen shi ainihin haraji. Harajin ya musu nauyi sun kasa biya, shi ne suka bi dare sai suka kashe shi. Shi ne shi kuma ya ce zai je ya ɗauki fansa, amma sai ya tafi gumaka su ba shi sa'a. Da ya je zuba 'yan kuɗin da zai zuba don a fito mishi da jawabi, sai aka fito mishi da jawabi akan cewa babu nasara. Sai sake ainihin zuba waɗannan kuɗi. Kashe gari sai aka sake zubo mishi da jawabi akan cewa babu nasara. To menene ash-shahid a cikin wannan kisa da na kawo? Shi ne wannan sai aka sake watso mishi alƙaluma cewa babu ainihin nasara, sai kama alƙaluman ya karya ya maka wa gunkin a fuska ya ce lau abuka kutila ma mana'ata. Da mai gidanku aka kashe, ai da baka hana ji a ɗauko fansa ba. Sai ya tafi. To Khalid bin al-Walid ya je ya kashe wannan ainihin aljana da ke wannan wuri. A lokacin da ya je buge wannan ainihin gunki na Uzza, sai ya ga ainihin wata mata ta suranta gare shi. Allah ya bashi nasara akan ya kashe ta da izinin Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wannan a takaitan takaitawa su ne ainihin abubuwan da na shiryo waɗanda ainihin za mu tattauna a yau insha Allahu, kamar yadda ainihin na gaya mana tun farko. Saboda muna son ainihin a samu dama na cikakkiyar dama ta amsa tambayoyi, saboda maudu'in da za mu kama mako na sama insha Allahu, muna son mu kama maudu'i akan shigar aljani jikin mutum da kuma yadda ake fitar da shi ta hanya ainihin da musulunci ya zo da ita, da kuma bayani akan hanyoyi na shirka da sauran addinai insha Allahu. Wannan a takaitan ainihin takaitawa kenan abin da ya shafi bayani dangane da halitta ainihin ta aljanu da makamantansu. Allah ya shiryar da mu. Amma don Allah muna fatan duk wanda ya halarta wurin nan, don Allah ya zauna inda yake har sai lokacin da aka yi addu'a aka tashi. Don Allah muna fatan haka. Malam, akwai tambayoyi din ne? To bismillah. A saurara don Allah.
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum
assalam. Akwai wasu tambayoyi waɗanda aka rubuto waɗanda muka takaita su a nan. Ta farko an riga an amsa ta, saboda haka ba za a karanta ta ba. Ta biyu tana cewa menene bambancin dodo da aljani?
To bambanci akan dodo da aljani kusan abu ɗaya ne, sai dai aljani ɗin kamar yadda muka faɗi wato halitta ce wadda ainihin mun riga mun yi bayani akan ta. To a cikin su ne akan samu wannan ya rikida ya zama sheidani, wannan ya zama ifrit. To daga cikin su ne akan samu wani ya zama ainihin abin da Bahaushe ke kira dodo ko fatalwa ko makamantan haka. Yazo yana ainihin turgita mutane akan hanya, ka ganshi da doguwar halitta haka. Haƙoran shi ga sunan da tsini cako-cako, ma'ana wannan sanannen abu ne cin ainihin a jahiliya, cewa ainihin akwai wata halitta wadda ake kira dodo, amma ba wani abu bane aljani din ne yake turanta ya zama da irin wannan ainihin halitta din. Allah ya shiryar da mu.
Tambaya ta uku, menene hukuncin mai neman biyan bukata a wajen dodo?
To neman biyan bukata a wajen dodo bai halatta. Allah ya kiyaye.
Ta hudu, menene neman muna neman karin bayani akan auren aljanu, wanda aka ce ana suna aure ne akan auratayya ta aljanu
tsakanin su. Ai shine wannan abin da zamu zo mu tattauna mako na kamar insha Allah ta'ala. Kamu zo kan akan auratayya, ai dama ne magana cin wancan mako. Auratayya akan ai tsakanin mutum da aljani. Za a zo ai magana akan insha Allah rana ita yau.
Kin ko akwai wasu alamomi da za a iya gane cewa mutum yana da aljani ba tare da an mashi karatu ba?
Eh, akwai alamomin da ake gane mutum yana tare da aljani ko da ba a yi mashi karatu ba. Daga cikin alamomin shi ne mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro, kamar mutum ne mafarkin gashi ya gangaro daga wani tudu, yana gangarowa daga tudu, ko kuma yana kwance ji ana jin shi zuwa wani rami, ko kuma yana tafiya ido biyu sai ji yana tafiya kamar ba akan kasa ba, ko kuma ya yi ainihin bacci sai ainihin rinka yin mafarkin ana daukar shi ana ainihin yawo da shi. Ta waɗannan hanyoyin akan fahimci cewa mutum yana tare da aljani, wannan ta wajen bacci ce. Ta ido biyu kuma akan fahimci mutum yana tare da aljani ta hanyar a ga wani lokacin aljanin yana maki, yana ainihin yin maganganu a bakin shi, sai ka ji aljanin yana magana a bakin mara lafiya, kamar wani da ya zo ya kawo larura akan mahaifiyar shi. Ga ainihin irin alamomin da yake damunta, sai ya zama bani nan sai aka ɗauki kaset sai aka bashi aka ce zai sa mata, da ya je ya sa mata wannan kaset, ina jin a shekaran jiya kenan dan jiya ya zo yana bayani, da ya je ya sa mata wannan kaset sai aljanin ya make ta, shi ma sai ya ci gaba da karatun Alƙur'ani. Ya ci gaba da karatun Alƙur'ani na surorin da yake shi wannan bawan Allah ya tabbatar da cewa mahaifiyar nan tashi bata iya wannan karatu ba, da kuma murya ta ƙira'a kamar Balarabe wanda ya tabbatar baban shi bata iya wannan karatu ba. Bayan kuma ya gama wannan karatu ya zo ya goce da Larabci wanda ya san mahaifiyar shi bata iya Larabci ba. Wannan alama ce akan cewa ainihin ashe tana tare da aljanu din. Allah ya shiryar da mu.
Wai shin gaskiya ne cewa wasu da tsintsiya za a kashe tsaka?
A'a, ba sai da tsintsiya ba a kashe tsaka ba, sai dai ina ganin Bahaushe ya sa yana kashe tsaka da tsintsiya ne saboda shi ne makami mafi kusa da shi a lokacin da ya ganta, da kuma kasancewarta tana da zafi ko kuma ainihin tana da yawa yadda za ta taimaka wajen kashe tsaka ɗin da gaggawa. Babu laifi dan ka sa tsintsiya ka kashe ta ko wata sanda, amma karka canfanta cewa lallai ɗin sai da tsintsiya ba a kashe ta, to ka kawo wani abu kuma.
Don Allah, wace aya ce za a karanta ma mace in tana zuban jini?
Eh, to wannan sai ku yi mana haƙuri, kuma sai mun zo za mu yi bayani akan sa, za a yi bayani insha Allahu ta'ala.
Shin in aljani ya shiga jikin mutum saboda yana son sa, shin yakan wahalar da shi ne kawai da nufin dan ya wahalar da shi ne kawai, koko saboda wani abu ne da yake so daga wajen mutum din?
To da dama wani aljanin zai shiga jikinka akan yana son ka ne, kuma shi zai rinka maka wasu abubuwa wanda yake shi yana ganin ba cutarwa bane, amma kuma kai cutarwa ce gare ka. Aljani zai iya shiga jikin mace saboda yana son ta, sai hana ta aure, kaga cutarwa ne gare ta. Amma shi yana ganin dan menene zai barta ta aure saboda yana son ta, kaga so ne ka haka, amma kuma cutar da yake. Akwai aljanin da zai shiga ainihin jikin mace ya hana ta ɗaukan ciki, saboda in ta samu ciki ɗin nan wai yana ga kuma shikenan surar jikin halittar jikinta za ta lalace. To son da yake mata sai ainihin sa shi ya hana ta ɗaukan ciki, ko kuma ya shiga jikin ɗa namiji ya hana shi aure ko ya hana shi wasu abubuwa waɗanda ainihin za su canza rayuwarsa daga yadda yake. Soyayya ɗin da aljani yake maka yakan kawo ya maka haka, amma kuma yakan waye gari ya zama cuta gare ka.
Sai tambaya ta ƙarshe wacce za mu iya yi yanzu shi ne a kan shin ko akwai waɗanda za a iya zuwa wurinsu yanzu don neman fassara mafarki?
Akwai waɗanda za a iya zuwa wurinsu su fassara mafarki. Wannan tambaya tana da matuƙar muhimmanci. Wato abinda nake so mutane su fahimta, ya jama'an musulmi, kada mu yi wa addinin musulunci jafa'i. Mu ɗauka cewa ba za a sake samun wasu bayan Allah masu tsarkin zuciya ba. Ba za a sake samun wasu waɗanda yake zaɓaɓɓun waliyan Allah ba ne. Kar da mutane su taɓa ɗaukan tunani a zuciyarsu game da haka. Har duniya ta tashi duk yadda ainihin zamani ya lalace, to za a samu wasu suna nan su jararru ne tsakaninsu da Allah. Saboda haka Allah ya sanar da su ilimi na Alƙur'ani, ya sanar da su ilimi na sunna, za ka iya yin mafarki kuma ka je ka zauna su fassara maka wannan mafarki ba tare da bokanci ba, ta hanya wadda yake sunna ta yarda da ita. An samu wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan yi, sahabbai sukan yi haka, kuma an samu manyan malamai suna yin haka tun farkon musulunci har zuwa yanzu akwai waɗanda Allah ya hore musu. Shi yasa Shehu Usman Danfodio ƙarshen Ihya Usunna yake cewa ba daidai ba ne ka yi mafarki ka ƙi zuwa ma a fassara maka wannan mafarki ɗin. Ma'ana in ka yi mafarki wanda ka kasa gane ma'anar shi, sai ka je ka samu wani malami mai tsoron Allah sai ka nemi da ya fassara maka wannan mafarki ɗin. To amma akwai littafi wanda yake an danganta shi da Nablusi, wallahu a'lam bi sihhati nisbatihi ilayhi, ko ya zama shi yayi shi ko ba shi yayi shi ba. Akwai wanda an danganta shi shi ma ga Ibn Sirin na fassara mafarki ne. Waɗannan littafai in ka yi mafarki, duk mafarkin da ka yi sai ka dubi harafin sunan wannan abin da ka yi mafarki na farko sai ka ainihin ɗauka. Misali, sai ka yi mafarkin ainihin tsuntsu, sunan tsuntsu da larabci at-tayr, sai ka dubo harafin fa, sai ka dubo at-tayr, shikenan sai ga fassara maka mafarkin tsuntsu yana nuna kaza, yana nuna kaza, yana nuna kaza, yana nuna kaza. To wannan zai iya zama daidai kuma zai iya zama bankaura. Shi yasa abin da yafi daidai shine ka je ka samu malami ya zauna ya maka tambayoyi, sannan sai ya ce mafarkin ka fassara shi kaza, fassara shi kaza, fassara shi kaza. Wata rana wata dattijuwa ta zo ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda al-Imam Abu Dauda da Nasa'i suka rawaito hadisi sahihi, ta zo ta ce, Safiya ce gwaggon Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ce na yi mafarki naga wani abu ya taso daga jikinka ya shiga ɗakin Fatima, daga ɗakin Fatima kuma sai ya shigo ɗakina. Sai Annabi ya ce, ki kwantar da hankalinki, ba wani mugun abu ba ne. Ma'anar wannan mafarki shi ne, Fatima ‘yata ce za ta ainihin haihu, in ta haihu kuma ke za ki renon wannan yaro. Shi ne fassarar wannan abu da ya fito daga ɗakina ya shiga ɗakin Fatima, ya taso daga ɗakin Fatima ya shiga ainihin ɗakinki. To kaga wannan Annabi ya fassara mata mafarki. Kuma fassara mafarki ɗin Annabi bai ce khususiya ne gare shi Annabi ba kawai, saboda wata ran wani ya zo ya ce ya yi mafarki, Annabi zai fassara, sai Abubakar ya ce ya manzon Allah ka ban mini in fassara. Abubakar ya fassara ya dace a wani, wani kuma ya kuskure wajen fassara ɗin. Sannan kuma an samu malamai suna yin fassarar mafarki kuma yana zama daidai ɗin. To amma siffar wanda zai fassara mafarki ɗin shi ne, dole a samu mutum wanda yake a zahiri ana ganin wannan mutum yana da kyawawan ɗabi'u da tsoron Allah da kuma fahimta ta Alƙur'ani da sunna, sannan da fahimtar ɗabi'un mutane. Fahimtar ɗabi'un mutane ɗin nan tana da muhimmanci wajen fahimtar fassarar mafarki. Al-Imam Muhammad ibn Sirin yana zaune wata ran sai wani ya zo ya ce mishi algafata malam na yi mafarki na ji ana kiran sallah. Sai ya ce mishi fassarar mafarkinka shi ne za ka tafi aikin Makka. Alhamdulillahi rabbil alamina, ko an tsare kenan kai za ka samu zuwa. Shikenan ana zaune a wannan majalisi sai wani ya zo ya ce akramakallahu na yi mafarki na ga cewa na ji ana kiran sallah. Sai ya ce kai kuma za ka yi sata a yanke hannunka. Sai ɗalibai sai suka yi shiru, sai suka ce algafata malam, wancan ya mafarkin kiran sallah ka fassara mishi cewa zai je aikin Makka. wannan yi mafarkin kiran sallah iri ɗaya kenan kuma kace zai fata a yanke hannun shi yace eh wancan mutum na farko mutumin kirki ne bawan Allah shi yasa na fassara mishi wannan mafarki a ƙarƙashin ayar da take cewa wa'azzin linnasi kai wa mutane shela su taho aikin hajji kaza-kaza aya ta alqur'ani cikin suratul anbiya ko wannan cikin suratul hajji cikin suratul hajji wannan kuma yace mutumin banza ne yazo yayin mafarkin yana jin kiran sallah shi yasa na fassara mishi a ƙarƙashin ayar da ta zo cikin suratul yusuf wa azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum lasariquna me shele shele ko azzana ayyatuha al'iru innakum lasariquna aywa anta ahadu sariqina to kaga sanin ainihin dabi'ar dan adam ilmun nafs psychology yana da amfani wajen fassara sanin fassara mafarki din ke to ashe ba kowa ne zai iya fassara mafarki ba to ga littattafai da aka fassara na mutumin Kano din nan ko malam Jallale ne ko shi ma daga waɗannan yake daukowa na na Nablusi din shine ta'tirul manam na Nablusi
ta'tir ana shi ta'tirul
manam na'am to kamar yadda yake wannan matsalar ta fassara mafarki ba kowa yake iya yinta ba sai wanda ya zama yana da masaniya akan ɗabi'u na mutane da kuma ya san ainihin ilimi na shari'a haka matsalar da zamu zo mu tattauna rana ita yau dangane da shiga aljani jikin mutum da kuma fitar da aljani daga jikin mutum sai mutumin da ya san alkitabu sunna sai kuma mutumin da ya san alamul jinni wa shayatin idan ba haka ba zaka zo cirewa mutum aljani kai ka cire mishi aljanin kawai gari kai kuma ka zama mushriki don di yadda aljanin zai yadda zai fatar da kai musamman idan kafiri ne ya faru ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana kokarin cirewa wani mutum aljani sai aljanin yace zai fita saboda ainihi saboda girmama ka saboda karama ka saboda yi maka ta'a sai Ibn Taymiyyah yace a'a sai dai ka fita saboda yi wa Allah da manzon Allah ta'a kaga da ya batar da shi kenan zai girmama shi ai kai ka isa ne dan haka zan fita mun gane ko wata aljana ta so ta saka ni a tarko irin haka nace lallai zaki fita daga jikin wannan matar tunda na raba ku da ita amma kin dawo sai ta ce wa ya raba mu sai nace Allah sai ta ce to da na ce ni ne shikenan ta gama halaka ni duk ko fitarwa kai ka ce ka fitar a ku sai kai sauri ka ce da izinin Allah ko kuma kai sai ka ce Allah ya fitar mishi to dan haka da sai ka san aqida kenan sai ka san alkitabu wa sunna sai ka san alamul jinni wash shayatin idan baka san yadda suke ba aljani zai maka wayau aljani zai iya ce maka wannan mutum da na shiga jikin shi asiri ne akai asirin an binne shi a wuri kaza in kana son jin dauko sai in jin dauko sai sulle sai ji shi kenan sai gudu ba shi kenan ba ya gudu ya yi maka wayo sai ya ainihin je ya dawo wannan mutumi a lokacin da ba ya tare da kai to wannan mafi sauki kenan ko kuma mafi ban mamaki da haushi shi ne in baka san alamul jinni wa shayatin ba sai ya ce zai je ya dauko wannan asirin da aka yi sai ya je ainihin sai ya wani tasawuri sai ya zo sai ya kawo ya ce gashi kuma ba asirin ne ya dauko ba shi yasa in ka kware akan wannan harka din sai ka sa wani ya dafe maka goshin mara lafiyan gam ya rike maka aljanin kenan sai ya faɗi inda wannan abu yake sai kai ka je sai ka ɗauko da kanka amma an gasa ki mara lafiyan ka tafi kafin ka je ya fita daga mara lafiyan ya je ya sawara wani abu a wurin sabanin abin da ya gaya maka to kaga abin yana buƙatar sai ka san alamul jinni sai ka san rayuwar su aljanu din sannan sai ka san ta inda suke shiga mutane kuma sai ka san ta inda suke fita in ba haka ba shi kuma mara lafiyan sai ka nakasa shi idan aljani yazo zai shiga mutum saboda mugunta yakan shiga ta kirjin shi shine duk sanda mutum ya ci abinci sai abincin ya tsaya mai a kirji sai gwammace yunwa da cin abinci shi wannan mutum saboda in ya ci abincin gaba ɗaya abincin zai tsaya mishi ko aljanin ya shige shi ta baya shi ma haka zai nakasa shi ko ta kafa shi sai ya rike mishi kafa ko ta hannu ko ta ka to in ka zo zaka fitar da shi in ba ka kware ba in ka ce za ka fita ya ce eh to fita in ya ga dama sai ya fita ta kafan mara lafiyan sai ya fita kuma ya naka samu shi kafa kenan ko ya fita ta kanshi sai ya fita kuma ya lalata mishi kwakwalwar shi ko kuma ya lalata mai wani sashi na daga cikin kwakwalwar shi wurare masu amfani ya zo ya sababa mai mantuwa ko rashin rike karatu ko kuma wasu abubuwa haka saboda haka sai in ka san madakhil da makharij na shaytan a karkashin bincike da karatu da zaka yi akan alamul jinni wa shayatin sai ka ce mishi tabaka baka fita tabaki saboda iska ne iska ne saboda haka in yazo fita din sai ka saki mara lafiya kada ka rike shi a lokacin in ka rike shi ba zai samu damar fita sosai ba min yi haka da wani aljani sai nace ta ina ka shige sai yace ya shiga ta kafar ta ne to yanzu ta ina baka fita yace ta inda ya shiga sai na gaura mishi mali wato baka tuba ba kenan har yanzu nace a ka dai faɗi ta inda baka fita yace to zai fita ta kirjinta nace a a na sake mare shi nace ta bakinta zai fita yace to ai in ya fita ta bakinta zai lalata kirjinta nace to ka lalata din ka gani sai na sake rike shi nace idan ka zo fita an ka lalata kirjinta zan dawo da kai kai da yace eh nace zaka fita yace to in ka zo fita an ka lalata kirjinta fa yace ka dawo da ni ta iya yi wa nan ma kai tambaya kace ya za a dawo da shi a lokacin da ka baiwa aljani umarni da ya fita sai ka saki mara lafiya sai ka matsa ka ba shi wuri zai ta shure shure ta buga kanshi da kasa ta buge buge ma'ana inda duk aljanin nan ya biya surantu a jikin mara lafiyan nan to yana fita kenan saboda iska ne saboda haka zaka ji yana fitar da kakari haka shi yasa ba ku ji a ƙarshen kafa din mun ce fita zaka ji mara lafiya yana ta kakari yana ta buge buge to in ka rike haka to ba zai samu damar ficewa ba saboda haka sai ka rike shi din ya zo ta wannan kakarin ba zai fice ba to ya zaka ka dawo da shi din yana cikin ainihin fita din kana son ka dawo da shi sai ka dafi goshin mara lafiyan sai ka dawo kana karanta ayatul kursi shikenan aiki ya dawo sabo ka dawo da shi kuma ta wannan mu'jiza ta alqur'ani sai ka rike aljanin a jikin mara lafiyan sai ka ji yana wayyo Allah ka bani in fita a to ya fita mana amma ta mu'jiza alqur'ani sai kaga Allah ya tsare maka shi sai san da ka bashi dama ka ce fitan kuma kana son ka dawo da shi ka dawo da shi matakar bai gama fita ba wallahi ala kulli shay'in qadir wallahi waɗannan suna nuna mana alqur'ani cikakkiyar mu'jiza ce da Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam shifa'un linnasi fihi shifa'un linnasi mun fahimci wannan da kyau ko to insha Allah makon da zai zo abinda zamu yi magana akai kenan mu'amalar mutum tsakanin shi da aljani shin zai yi aljana ta auri mutum ko mutum ya auri aljana zai yi aljani ya shiga jikin mutum waɗanne irin cututtuka ne aljani yake ainihin sawa mutum kuma yaya ake fitar da shi ainihin aljani daga jikin mara lafiya insha Allah shine abin da muhadarar mu ta makon da ya wuce za ta kasance aya mako mai zuwa to sai dai zan yi mana wani tambihi anan ina fatan jama'a su saurare ni da kyau a makon da ya wuce muka fara gabatar da wannan muhabara kamar yadda na faɗi ainihin Center for Islamic Legal Studies su ne suka yi wannan gayya kuma na ce na amsa wannan gayya saboda ni ma ɗa ne daga cikin 'ya'yan wannan center ɗin alhamdulillahi rabbil alamin ni dinnan za a iya ainihin haɗa gwiwa da ni a je a gayyato wanda zai zo yayi bayani akan wata matsala a wannan wuri to balle kuma aka ce ana neman ni da in zo in ce wani abu shi yasa cikin gaggawa na amsa wannan ainihin kira sai muka zo lokacin sai aka samu wannan ainihin wato tiyata da aka tattala ta haika din to muka je masallaci don gabatar da wannan muhabara wanda duk ya san abin da ake kira muhabara ko kuma lecture shine tsarin da aka ga mun gabatar dinnan haka ake gabatarwa wanda aka gabatar dinnan zai tsayi wajen yin bayani akan abubuwan da ainihin aka gayyato shi masu tambayoyi su gabatar da tambayoyinsu to a makon da ya wuce akwai abu ɗaya wanda ya faru wanda ya sosawa da yawa daga cikin jama'a zuciya a ƙashin gaskiya bai dace asali ni magana akan wani ba dangane da wannan matsala amma sako wata shubuha da aka yi shi yasa zan yi wannan maganar amma zan fara da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya tashi yana karantar da mutane dare da rana Yahudawa sun rinka soko makirci iri-iri. Makircin da suka fare wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo ainihin su zauna ana cikin karatu, sai su rinka faɗan muguwar kalma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda sahabbai suna amfani da wannan kalma. Idan Annabi ya karatu ya karatu ya karatu, sahabbai suka ji yayi yawa, sai su ce ra'ina, a dan saurare mu, ma'ana a dan saurara mu fahimta kafin a dora na gaba. Wannan kalmar ra'ina kuma tana da mummunan ma'ana, kamar kalmar da Bahaushe yake zagi yace banza ko wawa. Su sahabbai suna faɗi ne da nufin a dan saurara su fahimta, sai Yahudawa suka yi amfani da wannan damar, sai su zo su zauna a makarantar, sai su rinka cewa ra'ina, su suna nufin zagi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Yace ko azim, ya ku waɗanda kuke mu'mine, da yau kan wanda ya sake amfani da kalmar ra'ina, sai dai ku yi amfani da kalmar unzurna, a saurare mu, duk ma'anarsu ɗaya. Amma waccan tana ɗaukar kyakkyawa da mummunan ma'ana, wannan ku tana ɗaukar fuska ɗaya kyakkyawa, don haka ku yi amfani da ita. Sai Allah ya ce kafiran da suke cin mutuncin manzon Allah akwai azaba mai raɗaɗi mai girma a kansu. Allah ya ce wani asirin Yahudawa sai suka ɓullo da makirci na biyu. Idan Annabi ya zo yana karantarwa, yana cikin karantarwa, sai wani ya zo sai ya ce yana son ganawa da mai, sai ya fita waje. Wannan lokacin na darasi sai su cinye mai a ganawa, sai sun zo tambaya ne za su fahimci addini. Nan sahabbai wasu su ta gyangyaɗi, yana dawowa sai ce to lokaci ya ƙure, sai gobe, gobe kuma sai wani Yahudan ya sake zuwa. Sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku mu'minai, idza najaytumur rasula, daga yau duk wanda zai gana da manzon Allah, faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa, ka kawo sadaka ka aje tukuna, sannan ka gana. Saboda Allah ya fi kowa sanin halittar shi, ba Yahude marowaci ne ya ware kwandala ya bayar duk sai suka fashe shikenan. Sai aka sauke dokar, aka ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Dokar da ta shafi mu'minai ne a zahiri, su ma Yahudawa ta shafe su. To da Yahudawan suka gudu, sai Allah ya sauke doka akan mu'minai, dama su ba a san a matsa musu. Kaga makirci ba Yahude, duk makircin da baka tunani zai iya wajen kawo addinin musulunci cikas, zai iya. Sai Annabi ya zo yana ci gaba da karantar da mutane, sai suka ɗauko kuma wani ainihin takhfif, wata irin kuma tafiya ta uku. Haka zo sai an gama karantar da mutane tsaf, abinda ake nufi ya gama shiga kwakwalwarsu gaba ɗaya, sai su kawo wata tambaya wadda take nonsense, mara ma'ana, amma kuma mutane za su yi tasiri a cikin kwakwalwarsu. Duk wa'azin da aka yi da karatun sai su manta, sai su tashi da wannan tunani. Sai an gama karatu gaba ɗaya, sai wani ya zo ya ce Annabi, wai tuntuni muke shan kunu, me hukuncin kunu, shan kunu? Lokaci ya ƙure. Kuma to yanzu kamar kai malami a ce me hukuncin shan kunu, ana so a gani a hadisi. Saboda Allah jama'a, ɗayan abu biyu za ka yi a wannan lokacin, ko dai ka amsa fata wannan da ijtihadin ka, hadisi sai ka ga zai maka wahala, ko kuma ka ce za ka bincika. Duk wa'azin da kai sai mutane su tashi da tunani, a kunun nan fa dama muna shan shi amma ban taɓa jin hadisi ba, ya kamata ba. To duk mutane sai su tashi da ka gani, kaga gaba ɗaya abinda aka tashi da shi mawdu'ur ra'isi na wannan lacca shine me hukuncin kunu. To wannan ɗabi'ar ya lal asaf sai take neman ta shigo cikin al'ummar musulmi. Duk sanda aka yi wa'azi aka tashi, sai a yi ƙoƙarin a kawo wata hayaniya da za a tashi da ita daga wurin wannan wa'azin. Ya musulmi, mu ji tsoron Allah, mu daina kawo wa kanmu cikas. A wancan mako da muka yi wannan muhadara muka tashi, gaba ɗaya ban yi magana akan wani taro da wata ƙungiya ko wata makaranta ko wasu malamai suka gayyata ba, ko kaɗan bai zo a cikin tunanin zuciyata ba, don ba abin da aka gayyace wani in zo in ce ba ke, har muka gama lacca ɗin. To shi yasa zan yi wannan magana, me yiwuwa wannan magana za ta ɓata maka rai, abin da za a ce sai ka haƙura, saboda magana ta taɓa mutuncin wasu mutane ne da suka halarci wurin nan wallahi. Kuma wajibi ne gaskiya a tsaya a yi wannan bayani, saboda abin ya harzuƙar da mutane. Me yiwuwa kai kuma kai karambanin ka saka kanka a cikin wannan rigimar to ina jan hankalinka da cewa ba za ka iya ba ka ja baya amma in ka ce za ka iya bismillah da ba ga wannan bayani malam Abubakar Zari ya karbi maka rifon yayi bayani da cewa shi abin da ya bashi takeici da mamaki shine an ta yin taro akan wannan matsala ta aljanu a haya islamic amma ba su taba ganina ba a wannan guri an tara malamai ban je ba amma an zo an tara ƴan tasha kalmar da ya amfani da ita kenan koda an yi musu wannan ni ina da kasar akan haka kuma ga jama'a ma suna zo to matsala ta farko tukuna abin da ya tada hankalin mutane kafin in faɗi amsar da na bayar shin su waye ƴan tashar ku din nan da aka tara ku ne ƴan tashar a cikin mutanen nan da aka tara na san akwai yaron da ya kai shekara 20 amma ya haddace alqur'ani da qira'a uku wannan dan tasha ne me ma'anar dan tasha a wurin Bahaushe dan iska a cikin wannan wuri da ake zauna ko sunan wuri da ake zauna yanzu akwai mutumin da yake da doctora a ilimi akwai wanda yake da PhD akwai wanda yake da degree akwai wanda yake matsayin shi na daraja a anguwa ko a malanta yafi karfin a ce mishi dan tasha an ce an zo an tara ƴan tasha ana fadin ra'ayi ga malamai can an tara wai ban je nayi bayani ba to wallahi wannan muguwar kalma ce kuma ina fatan in yana wurin nan da kyau ya tsaya saurari abubuwan da zan faɗi kuma ba ni fatan wani ya dakatar da ni daga abubuwan da zan faɗi ku bari in gama faɗi tukuna kamar yadda ran nan din da muka miƙa mai microphone muka ce gama faɗin abubuwan da yake cikin zuciyar shi da farko malamai da kuka tara ba ku gayyace ni ba na faɗi wannan tirran nan ko kaɗan har kuka gama tarurrukan ku ba ku taɓa gayyata ta ba kuma a tsarin taro in aka ce taro aka ce kuma matsala ta ilimi aka ce malamai ba daidai ba ne ba a gayyace ka ba ka tashi ka ƙuga kanka a ɗakin taron nan balle na taɓa zuwa taron ku da kuka yi a masallacin juma'a na sabon gari ba ku gayyace ni ba kuka yi mini wulakanci a wurin an yi taro na malaman ƙungiya na Kaduna State mun yi karatu da safe sai na shigo da wata matsala a cikin karatu sai na ce rarrabuwa ɗin nan da ake yi ba alheri ba ne na ce wallahi tallahi sharri ne idan muna tare da kai musulmi in kai wani abu ban ji daɗi ba in daure wannan abin ya wuce amma in muka rabu in muka zo muka haɗu da Malam Hassan shi ma gobe za mu rabu to a haɗu a daure a wannan ya shanye wa haka sahabbai suke yi da ne waɗannan maganganun sai wani bawan Allah ya ce to ya sai na kawo misalin rikicin da ke faruwa a ƙungiya na ce ina mai baƙin cikin wannan rikici da yake faruwa a ƙungiya na ce sun yi wa addinin musulunci aiki amma yanzu shekan yana ƙoƙari ya ɓullo musu duk aikin da suka yi a wata ɗaya zai sa su lalata shi sai wannan bawan Allah ya ce to za a tara malamai na Kaduna State za su yi taro ya kamata ka je kai musu wannan nasiha a wannan guri na ce to ko za su bari ya ce a ai ba komai a ce shikenan a wannan rana ban manta ba na kintsa zan tafi Abuja kamar ƙarfe 9 amma sai na jinkirta na ce sai bayan azhar don in halarci wannan taro in gabatar musu da wannan nasiha da aka ba ni shawara saboda nayi kotin na kawo wata magana da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗi a muqaddama ta sifatul salati yace turawa yahudawa suna amfani da sabani da ke tsakanin mu musulmi suna zuwa suna ainihin ƙara munan addinin musulunci wurin mabiyansu yace an yi wani taro a jami'a ta Princeton a ƙasar America sai wani daga cikin masu muhabara masu lecture sai miƙe yana magana yace wai musulmi da suke kiran musulmi akan cewa da suke kiran kafirai waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga musulunci wai wani musulunci za su shiga musulunci irin wanda ahlus sunna suka fahimta ko musulunci irin wanda ƴan shi'a suka fahimta a cikin ƴan shi'a zaidiya ko ƴan shi'a imamiyya a cikin ahlus sunna kaza ko ahlus sunna kaza ka kara rabo yace wanne ake kiran mu bibi wannan magana al-katib al-ghazali ya kawo ta a cikin littafin shi zilamun min al-gharb to anan shine sai na ce to kun ga wannan sabanin mu ma arnan kasan nan suna mana amfani da shi wajen su kai cikas wajen mabiyansu ce to in an sun ce a zo abu musulunci a zo abu musulunci da ƴan ɗariƙa da ƴan izala faɗa suke, ƴan ɗariƙa isu isu faɗa suke, ƴan izala isu isu faɗa suke, ƴan shi'a isu isu faɗa suke, kowa faɗa suke isu isu. Ko akwai ƙungiya ɗaya a Najeriya wadda bata rabu ba? To in ka je kana kiran mutum akan cewa kai wannan ɗariƙa da kake bi ta kiristanci kaza kaza kaza, sai ce ai kuma kuna da irinsu, musamman in yai karatu mai zurfi cikin addinin musulunci. Ki shine sai na tafi don in gabatar musu da wannan nasiha cewa su ji tsoron Allah. As-salafus salih ba haka suke yi ba. Sahabbai idan aka ce wane shine shugabanmu, duk irin yadda ya lalace matukar ba kafirci yi ba, sai su dubi cire shi zai kawo rabuwar musulmi, sai su ce to wallahi gwamma mu hakura. Saboda haka Sayyidina Usman yana da limami ɗan giya ne. Limami ne Sayyidina Usman ya nada wanda yake mishi limanci, amma sai waye gari wannan limami ɗan giya ne. Kuma Usman ya sani. Amma ya riga ya shaku da mutane, mutane sun shaku da shi. Idan Usman ya ce zai cire shi, mutane za su yi tawaye. To wata ran sai je shage shi da daddare, sai bata sake shi ba har asuba. Sai zo sai musu sallah asuba raka'a hudu. Da ya sallama sai wayoyi ce kun kara. Mun fahimci wannan ko? Wannan magana tana nan a cikin littafin Fiqhu Sunna mujalladi na farko na Sayyid Sadiq, da kuma littafin Sharhul Aqidat at-Tahawiyya da sauran tafai sun kawo ta. Sayyidina Usman ya mishi bulala 80, kuma gobe aka ci gaba da bin shi sallah. Wannan sallar dai tunda an yi ta aina cikin maye za a saki, amma gobe to bai cikin maye sai a bi shi, saboda an cire shi kan musulmi zai rabu. Da kan musulmi ya rabu, goma musulmi su bi shi sallah, tunda sallah an bi shi bata baci ba. Ghayatul amr ba a ce makaruhi ba, to makaruhi rabuwa kan musulmi fa
haram.
To sai a kaddamar da makaruhi akan haramin. Maslahar da Usman ya duba kenan. Usman yana tsaye akan minbari yana khutuba, aka je aka yo gayyar ƴan iska daga ƙasar Misra da ƙasar Sham, suka zo suka ce Usman ya yi ridda, suka rinka wurdin shi da dutse yana kan minbarin Annabi yana khutuba ranar Juma'a, sai da ya faɗo sumanni. Suka kwace masallacin suka naɗa nasu liman, aka shigar da shi tsaka. Da ya farfado aka ce ya khalifa, ga su can sun kwace masallaci su za su yi limanci, koma bi su sallah. Ya ce ku je ku bi su. Tsakaninka da Allah za ka iya haka. A fasa maka kai kuma ka ce addu'a wanda ya fasa maka kai sallah. An kai ne ka ce kafiri ne wannan, khalidan fiha abadan. To amma su Allah suke kallo, ba sa son su yi musulunci dameji. Wannan wai ina kawo mana misali ne na ainihin ɗabi'u na su salaf, sahabbai yadda suke da haƙuri a kansu ga kan musulmi ya tafi tare. Abdullahi ɗan Umar kowa ya san shi wajen kaiwa matuƙa wajen bin sunna. Amma Abdullahi ɗan Umar yana bin Hajjaju sallah. Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi kowa ya san tarihin musulunci ya san Hajjaj. Ibn Hazm ya ce min afaqin nasi, yana daga cikin mafi fasikanci cikin mutane. Amma yana bin Hajjaju sallah. Hajjaju duk malami da ya zo ya mishi wa'azi ko nasiha sai kama shi yanka shi. Malami na ƙarshe da ya kashe wanda Allah bai sake ba shi dama akan kashe wani bawan Allah ba shine Sa'id ibn Jubair, almajirin ibn Abbas. Ahmad ibn Hanbali ya ce a lokacin da wannan Hajjaju ya kashe Sa'idu, a duk duniyar musulunci babu malami da ake da buƙatar ilimin shi kamar shi, amma ya danne shi yanka shi. Da ya kamo shi ya ce an ce mini tunda kake baka taɓa yin dariya ba saboda tsoron Allah, ya ce to yau sai ka yi dariya. Aka je aka samo masu bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da goge, wai a zo a yi mishi in ƙwaƙwalwar shi ta washe ya yi dariya. Ana fara busa sarewa sai ya fashe da kuka, sai aka ce a'a kai an yi maka don kai dariya kuma kake kuka? Ya ce wallahi na tuna maganar Allah ne da yake cewa wa idza nufikha fis suri, taji bayan Allah kenan, inda kai ka karkata bata su kuma shirya suke hange. Wannan sarewar ta gogen da za a batar da shi, shi kuma sai ta zama wa'azi gare shi. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Mun fahimci wannan jama'a? To amma Hajjaj duk da haka sai da ya kama bawan Allah ne ya kashe shi. da ya danne shi za a yanka shi sai ga bakin shi yana motsi sai ce me kake faɗi sai ce ne ina cewa fa aina ma tuwallu a min a aya da take magana akan fuskantar alqibla wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam yace Allah madaukakin sarki yace duk inda ka fito ka juya fuska ka kalli masallaci ne alfarma yace naga an fuskantar da ni nan za a yanka ni shine nake godiya ga Allah sai yace ku juya shi yamma ya ka juya shi yamma an danne shi za a yanka shi sai ya jawo ayat da take cewa walillahi almashriq walmaghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah Allah ke da gabas da yamma duk inda kuka fuskanta nan ma akwai Allah sannan sai ya ce a kifa fuskar shi kasa sai aka kifa sai ga bakin shi na motsi ya ce a daga shi me kake faɗe yace ina ce ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasa aka halice ku gare da za ku koma kuma daga ita za a tashe ku wani lokaci daban duk da haka dai danna wannan bawan Allah zai yanka shi sai ga bakin shi yana motsi ya ce me kake faɗe ya ce ina roƙon Allah ne kada Allah ya baka dama ka sace kashe wani bawan Allah bayana ya ce oho dai ya danne shi yanka shi amma wallahi duk da haka sahabbai suna bin Hajjaji sallah za ka iya to su ne ahlus sunna ana koyi da su ne in ba kai haka ba kai baka zama ahlus sunna yanzu kai dan abu kadan sai ka ce kada abuwa na sallah baka san dameji kake wa addinin musulunci wallahi dameji kake wa addinin musulunci shi yasa ka daure shi yasa malaman munafiki ne suka ce sabani tsakanin mas'ala ta furu'a bi hanafi sallah wannan ba shafi'i ne wannan ba hanafi ne sai ka bi shi sallah duk ba musulmi bane maliku ba shiryayye bane shiryayye ne wanda ya bi maliku shiryayye ne wanda ya bi shafi'i shiryayye ne wanda ya bi ahmad shiryayye ne wanda ya bi duk waɗannan al'a'imma ba arba'a sun fi arba'a dukkan su shiryayyu ne limaman ahlus sunna duk wanda kake bi shiryayye ne duk wanda ya bi shi sai ka bi shi sallah wani ya wuce gaba ya saki hannun shi a sallah sai ka bi shi sallah me zai sai ka ce ba za ka bi sallah ba ya saki hannu a'a kuskure ne wani ya wuce gaba zai yi sallah zai jilsatul isra sai ka ce ba za ka bi shi sallah ba wallahi kane wa addinin musulunci damage ne kuma abin da ya sababar da wannan damage shine mutane ba su dan addini ana son in ka karanta shi sai ka ga waɗanda kuma suka ainihin zo mana da addinin ya suka yi abin da ake so kenan da ba za ka yi irin wannan damage ba mun fahimci wannan akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ya zo da raƙumin shi dattijo ne sai ya ainihin saki raƙumin can sai ya jawo igiyar raƙumin sai ya rike haka sai ya rike a kirjin shi yana sallah in raƙumin ya fusge shi sai su tafi haka sai ya dandawa yana nan cikin sahihul bukhari sai wani sahabi ya ce Allah ya tsine wannan tsoho kaza 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 wani ya sassage shi yana idar da sallah afwan ba sahabi ba wani khawariji ya sassage shi shine sai da ya idar da sallah sai ya ce ba komai ya ce ni sahabin annabi ne na zauna na ga irin kyakkyawa da sauƙaƙan hali na annabi ba zan ce komai game da kai in kai ne kana sahabi wani na tadi iya zage ka yaya to waɗannan mutane Allah ya shiryar da su in dai shirya muke nema sai mu bi irin shiryarsu wallahi da tuni mun zauna lafiya wannan kenan waɗannan bayanai dukkansu na lissafo su ne saboda waccan magana duk da nake son zan shimfiɗa shi ne sai naje da ainihin wannan microphone da kuma radio nace zan ɗauki taron sai suka hana to anan ne ma aka bada umarnin cewa a fitar da ni wannan ashahid kenan na in ba a gayyace ka taro ba ka je in akai maka wulakanci ba kai ka ja ba to shine nace ba nazo jin taron ku bane ko in dauki sirrin ku nazo yi muku wata nasiha ne kwaya daya a lokacin muna yin daura a Kano ne a lokacin muna tsakiyar daura a Kano na wuce zan yi limanci wani ya zo zai ainihin yi sallah da ya leko sai ya ce ai dan Kaduna ne kamar wata atamfa sai gaba wallahi ban san abin da yake nufi ba sai da aka idar da sallar da na tambaya wai sai aka ce shi dan Jos ne wai ba sabon yan Kaduna sallah nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nace bala'i ya faru, bala'i ya faru, waɗanda suka ware kuma su ma sun sake ware, wato al'amari ya lalace. Wannan sai ƙara taimako na wajen in zo in gabatar da wannan nasiha, nace to ku ne manyan malamai da kuka yi wa'azi, kuka yi da'awa a ƙarƙashin ƙungiyar Izala, kun yi aiki, amma wannan sabanin naku da ya faru, ku ji tsoron Allah, ku yi ƙoƙari ku gyara, saboda ayyukan da kuka yi yanzu sai shaitan ya kullo muku a wata ɗaya sai ku ɓata shi. Ban manta ba, Rabi Daura, Allah ya saka mai da alkhairi, ya ji daɗin wannan bayani nawa, amma an samu wasu daga cikinsu sun yi fushi. To me aibu a cikin wannan cewa a gyara ɗin? Ba damage ba ne yanzu? Waɗannan na sanar da wa'azi, waɗannan na sanar da wa'azi, waɗannan na suka waɗannan, waɗannan na suka waɗannan, ba damage ba ne? Damage ne. Allah ya tsare mu daga ainihin irin waɗannan sharori na saɓani. Na kawo duk wannan labari ne don in bayyana cewa an ce ban je taro ba, to na yi wannan ne don cewa in ba a gayyace ka taro ba, ka je duk wulaƙancin da aka yi maka kai ka ja. Saboda haka ba ku gayyace ni taronku ba. A makon da ya wuce sai na fara faɗar wata magana, na ce in kuna da taro, in kuna da gayyata, har malami kukan turo min har gida ya zo ya gayyace ni taron. Sai na kawo shahid akan haka. Akwai lokacin da za su yi taro da Malam Ba'ari akan matsalan Malam Ba'ari game da zakka da karatun mata a bayyane. Ai, matsalolin Malam Ba'ari kenan ko? To kuma ni Malam Ba'ari tare da cewa ya yi jika da ni, wallahi har gida Malam Ba'ari yake zuwa wurina sai mu samu awa uku muna hira da shi. Saboda ni na yi mishi kyakkyawar fahimta, kuma duk na ba su shawara akan ga matakin da ya kamata a ɗauka sai a zauna lafiya. Sai aka ibin wannan matakin. Kullum mutum in yana ganin shi ma shi ne, kai ma kake kai ma kai ne, ba za ka zauna lafiya ba. Ran da matarka ta taso kai sai ka zauna. Amma ka taso ta taso, ah shikenan. Sai an jima kai saki uku sai ka zo kana neman malami fatawa. Malami fatawa yake da zai saki uku. To shine abin da ake so mutane su fahimta. A wannan lokacin shi Malam Abubakar Zaria din nan ya zo min da littafi mujalladi kitabun ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na al-imam Suyuti rahimahullah. Yace wannan littafi a lokacin ma shi Abubakar Zaria bai sani ba, dan ya taho anguwar mu yana nema na kusan 11 darabi na darifa, yana nema na sai muka gamu. Yace ina neman Muhammad Awal ne. Ce Muhammad Awal wanne yace kaza kaza, nace to lafiya yace kaji kaji, nace aini ne. Yayi mamaki, muka je muka zauna har cikin ɗaki na muka zauna da shi. Yayi mini bayanin cewa gashi taro ne za su yi akan matsala ta zakka da Malam Ba'ari, amma sun je sun samu Malam Abdulhamid da Imamu masallacin Hanwa. Amma ya ce mu shiga wannan littafi a zo a kawo mini ni Muhammad Awal. In yi nazarin waɗannan hadisai, in yi takharijinsu, in an zo wurin taro in gabatar da bayani a kansu. To kaga a nan sai aka gayyace ni taro, saboda mai wai ana nufin kenan mu haɗa ƙarfi mu kifar da Malam Ba'ari. Wannan akwai kuskure a cikin wannan. In dai taro ne kakan gayyaci, ni na fi farin ciki da in gayyaci wanda ke opposition ɗina, wanda ke sukar ra'ayina don in ƙaru, in kuma ba akan gaskiya nake ba in fahimta. Al-Imam Shafi'i yace kullum muka zauna muna tattaunawa da wani, fata nake Allah ya sa ya fi ni gaskiya don ni in bi shi. Dan Allah zaka iya wannan tunani? Amma har ka zo taro kana ganin, an zo taro wani zai ce kai zaka ce kai kana ganin ka gamsu da abin da ka zo da shi, duk hujjar da ka ji sai Allah ya narke maka ita, sai ta zama ba ta zama hujja gare ka. Mun fahimci wannan da kyau ko? Aka zo wannan taro Malam Ba'ari bai samu damar zuwa ba, dan haka taro bai yiwu ba. Wannan kenan. Sannan ranar 29 ga azumin bana din nan, da yamma wajen ƙarfe 5:30, Malam Abubakar Zaria din nan ya zo shago wurina inda nake yin ɗinki. Ya ce sun shirya da shi da Malam Arsalan. Malam Arsalan abokina ne ƙwarai da gaske. Ya ce sun shirya za su ainihin je za su yi muƙabala da wasu.